بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مو نساك أدعاء وانا بكير من ترى البركة مسجد المهاجرين وانا أقوات أن تدو أكرتي مقويو أتكين ببن برنجا مرادي وانا قساتا متنجا أيومنا رانا أسابر در الله دي 26 قوات المحرم هجرة أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا تدبو لي تدريه دا 40 تقوص وان دي 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 شاء دي قوات مبقوي ميلاد إيسا دمرم عليه الصلاة والسلام شكرا تدبو بيو دي 20 شدة نتمكو أن مدو كنسركي أن دي دي إيرون وان اللوكة تيميكي بيانة تفسير القرآن بيجنما da muke tafsiri a kalkashin suratul baqara. Wannan kuma shine majalisin mu na 30 daidai a cikin tafsirin wannan sura, da zamu tashi farkon aya ta 58. Fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna dukhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
بارك الله فيك. وبنجي تعالى بودي وانا آيويدا فترش. وإذ قلنا كتنا موسو كتي موسو كتنا ياكي أنا محمد كوكا غيا موسو ياكي أنا محمد لو كتن دا مكا تيما بني إسرائيل ودخولو هذه القرية كشغا أتكين وانا غري وانا القرية فقلو منها كتدق أبندكي دكوي أتكين تا حيث شئتم يدكوكا غداما ragadan ku ci mai yawa wani kulul babu sujjada. Amma idan za ku shiga kuna masu kaskantar da kai da Allah madaukakin sarki. Wa qulu hittatun, ku ce Allah ya gafarta muku zunubanku. Naghfir lakum khatayakum, idan kun yi haka za mu gafarta muku zunubanku. Wa sanazidul muhsinin, kuma za mu ƙara dada baiwa ga wanda suke masu kyautatawa. فبدل الذين ظلموا قولا والناس كزالنجي كاوننسو سي suka canza wannan magana غير الذي قيل لهم با abinda ubangiji ya umarce su da shi ba. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Allah ce muka sabkar da akan wadanda suka zalunci kansu muka sabkar musu daga sama rijizan, kayan tsawa da tashin hankali da azaba daban-daban akan fasikancin da suka kasance suna aikatawa. Waɗannan ayoyi guda biyu suna magana akan yadda Ubangiji Ta'ala ya ƙara biyar bani Isra'ila da wata ni'ima da wata falala da wata baiwa ta musamman. Allah ya nihi su bayan ya hallakar da Fir'auna, bayan ya tseratar da su, bayan ya sabkan masu da almannu wa salwa. To Ubangiji Ta'ala sai ya ƙara masu wata baiwa tunda suna yawo a cikin duniya, 40 sanatan yatihuna fil ard kamar da Allah ya ba mu labari shekara 40 suna ta yawo ba su da gida ba su da gari to an zo garin da za a sanya su sai ubangiji subhanahu wataala ce to ku shiga wannan garin sharadin shiga garin abu bi ne kai Allah ya samu su Allah ya umarce su da su yi tawadu su yi kaskantar da kansu wajen shiga wannan garin shine Allah ya ce wa dukhulul baba sujadan ku shiga a cikin wannan gari kuna masu kaskantar da kanku kuna masu riskinawa kada ku shiga kuna masu dagawa masu daga kai sharadi na biyu shine su nemi gafara saboda cikin wannan tahiyyar da suka yi bayan sun rabu da annabi bayan sun rabu da fir'aun suna tare da annabi Musa sun yi bautar dan maraki sun saba ma Allah sun ce ma Allah sai sun ganshi karara to sai Allah ya ce in za su shiga garin su nemi gafara in sun nemi gafaran nan firdakum khatayaku duk abin da kuka yi can baya za mu yayi muku to amma bani Isra'il nan take sai suka canza wannan magana da Allah ya musu na cewa su nemi gafara kuma su shiga suna masu kaskantar da kai anan malamai sun ma waɗannan ayoyi tafsiri daban-daban daga cikin malamai lokacin da Allah ya ce ulqulu hadhihi alqarya ku shiga a cikin wannan alqarya to wace alqarya ce shin wani gari ne sananne koko wani gari ne na musamman to anan wurin malaman tafsiri sun yi sabani akan wani gari ne magana ta farko suka ce baitul maqdis ne qudus wanda ake ta rigima to qudus ce Allah ce su shiga amma in za su shiga su shiga suna masu kaskantar da kai kuma su ce Allah ya gafarta musu da dama daga cikin malamai tun daga sahabbai Abdullahi ibn Abbas yarda Allah tabbata gare shi ya tayi akan cewa qudus ce haka Qatada ibn Da'amah as-Sadusi shi ma ya tafi akan cewa qudus ce haka Imam Siddi da Rabi'u ibn Anas da sauran malamai sun tahi a cewa hadhihi alqarya da Allah ya ce to alqaryan nan shine Qudus wagga wanda muke magana akan ta a yau Baitul Maqdis kenan wasu daga cikin malamai suka ce a ai ba Qudus ba ake gai ake nayi anan suka gai wasu kauyuka daban-daban suna da yawa malaman da suka yi magana daban-daban magana ta kai kusan magana 50 kowa yana gayin wani sunan wani gari daban-daban wani garin ma ba za mu yi fadar shi ba anan amma Imamul Ibn Jarir al-Tabari shugaban masu tafsiri yake cewa wal aqrabu annaha baitul maqdis sai dai abin da yake kusa cikin wannan aya shine magana da ake yi maganar baitul maqdis saboda ita ce ƙarya wanda Allah ya yi umarni da bani Isra'ila su shiga bayan yawace na dimuwa da suka yi shekara 40 haka Ibn Jarir ya fassara wannan aya kenan nan wa idh qulna dukhulu hadhihi alqarya kaga ya ka tuna musu lokacin da muka ce su shiga baitul maqdis sai Allah ya ce fakulu minha haythu shi'tum kuti daga cikin wannan alqaryan yadda kuka ga dama ragadan kuci abin da yake wadatacce abin da yake mai yalwa al-imam ibn kathir a cikin littafin shi tafsir al-qur'an al-azim yake cewa ai aklan wasi'an kuci ci wanda yake mai yalwa hani'an wanda za ku koshi bayyiban kuma mai dadi wannan kuma yana nuna mana akwai ishara akan falala da baiwa ta Allah subhanahu wataala a satin da ya gabata mun yi magana a cewa babu wata falala da Allah ke ma dan adam bayan ya bashi lahiya kamar falala ta abinci na farko dai a ce an yi ka musulmi na biyu a ce kana lahiyar kalau to falala ta uku da Allah ke ma dan adam a bayan duniya baki dai shine ya samu abin da zai ya ci ya sha bighaddin nazar tare da rumtsi ido da cewa abin da zai ya ci nan menene abin da zai ya sha menene matukar dai za ka ci ka sha to ka tabbatar da babu wata falala wadda ta kai wannan falalai shi yasa lokacin da bani Isra'ila suke cewa a gwada musu Allah karara ubangi subhanahu wataala ya kama su akan maganar da suka yi sai aka ce to su shiga wannan alqarya akwai babban ni'ima wata ni'ima ce shine fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulul baba sujadan. Nan da aka ce musu wadkhulul baba sujadan, su shiga suna masu kaskantar da kai. Al-Imam al-Qurtubi a cikin littafin shi na tafsiri al-Jami'u li ahkamil Qur'an al-Karim yake cewa ai ana nahin al-khudu'u wat-tadallul lillahi ta'ala, su shiga suna masu kaskantar da kai, suna masu sunkuyawa ga Allah madaukakin sarki. A wannan aya tana daga cikin ayoyin da ahlus sunna wal jama'a suke kafa hujja da dalili cewa ba a sirkuna ma kowa a gaishe shi sai Allah madaukakin sarki, saboda duk maganar da ake idan ka duka kanka dan ka gaida wani, ko ka duka bayanka dan ka gaida wani, ko ka zube kasa kai durkusu dan ka gaida wani, shin wannan abun bautar Allah ne ko ba bautar Allah ba? Malaman lugha sun yi magana a guda biyu. Wasu sai suka ce al-inhina'u ake ce ma wannan abun, ma'ana dukawa da karaya domin kai wani abu. To dukawa da karaya shin ana iya yi ma wani wanda ba Allah ba? Wasu daga cikin malaman san zuciya, malaman bid'a, sai suka ce ana iya yi ma wani, amma a nassi na Al-Qur'ani mai girma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, lalle ga ban sajada shine fassara ta biyu wanda ahlus sunna wal jama'a suka mu wannan aya. Gaban sujada na Allah ne, ba a sirkuna ma kowa da wannan gaban sai Allah. To su wane ne gaban sujada guda bakwai? Na farkon su akwai goshi, na biyu akwai tafufukan hannuwa guda biyu, na uku akwai kane ɗan yatsu guda biyu, na hudun su akwai guyoyi guda biyu. Idan muka dauki guyuwa biyu, kane ɗan yatsu biyu, mun samu abu hudu. Tafufukan hannuwa guda biyu, mun samu abu shidda. Goshin mu shine na bakwai wajen sajada. Sai Allah ya ce baki ɗaya ranka ta tab waɗannan ababan, ba a ma kowa bauta da su sai Allah, mana ba za ni dukawa ba da gwiwata dai in gaida wani, ba zan aza hannaye na ba a ƙasa dai in gaida wani sai Allah, ba zan aza goshi na ba dai in gaida wani sai Allah, ba zan aza ƴan yatsun kawu na ba dai in gaida wani sai Allah. To da aka kawo wa'annan masajida lillahi gaban sajada na Allah ne, sai suka ce to ai wannan dukin ba sajada ba ne. To sai Allah ya subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh qulna dukhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan, sai Allah ya ce wadkhulul baba sujadan, ku shiga a cikin wannan kofar kuna masu sujada. Ma'anar wannan magana ba ana nihin ba su aza hannuwan su guda biyu, su aza gwiwoyinsu ƙasa yadda muke sujada ta sallar azhar ko la'asar, a ce kuma su shiga cikin gari. Wannan kowa ya san abu ne wannan ba yiwuwa. Ba za a cewa ba mutum ya yi sajada irin ta sallah, kuma a ce ya yi tahiyya da wannan sajadar. Shi yasa Al-Imam al-Qurtubi, yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi, Allah ya gan shi da gafara, yake cewa abinda Allah ke nihi da wannan magana, ana nihin su shiga suna masu sunkuya kansu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka Ibn Atiyya yake cewa sajada a nan kinaya ce anil tawadu'i wal inkisar, ana nihin kaskantar da kai da karaya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba a kaskantar da kai da gabbai da karaya ga wani Allah wanda ba Allah ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Allah ya ce musu wa qulu hittatun, ku ce hitta. Kalmar hitta abinda take nihi tana nihin hutta anna dhunubana, ka kankare mana zunubanmu, shi ne ma'anar kalmar hitta. Aka ce musu su ce hittatun, ay khunta anna dhunubana wa khatayana. Al-Imam Ibn Abbas, shugaban masu tafsiri na duniya, sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yace ma'anar wannan kalma qulna hittatun ma'ana shi ay ighfir lana dhunubana, aka ce ku ce Allah ka gafarta mana zunubanmu. Mujahid yake cewa ay ma'anan hittatun la ilaha illallah, ku ce ba a bauta da cancanta da gaskiya sai Allah. Dan mi za su ce wa saboda sun yi bautar ijil, sun yi bautar dan maraki, to sai su ce ba a bauta da gaskiya sai Allah, sai su shiga. Sai Mujahid ibn Jabr yake cewa to dan me aka aka yi magana hitta kuma magana gafara sai yake cewa la ilaha illallah aida ma tana zubda kowane zunubi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa al islamu yajubbu ma qablahu musulunci yana kankare dukkan wata da'aza da aka yi bayan shi gabaninya idan mutun ya karba kalma ta musulunci to an kankare mai Al-Hasan al-Basri yake cewa ma'anar wannan kalma ai shine tauba ku ce mun tuba ma'anar ta kenan qulu hittatun ku ce Allah madaukakin sarki ya gafarta muku sai Allah ya ce in sun bude baki sun ce mu gafarta musu naghfir lakum khatayakum mu kuma insha Allah madaukakin sarki za mu gafarta muku zunubanku wannan yana nuna mama alƙawali babba na ubangiji madaukakin sarki cewa duk mutunan da yace Allah na tuba ka yafi min to Allah yana yayi mai kadiba su bautar dan maraki suka yi banda bautar dan marakin aka zo ganawa da Allah suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan nan take Allah subhanahu wataala ya musu kamu suka hallaka suka mutu kowa na kallo kuma Allah ya ce in sun ce sun tuba to Allah zai yafi musu to abin su ce hittatun mun tuba sai suka koma suna canza larabcin suna cewa hintatun suna sa nunun tsakanin ha'un da ta'un shi kuma kalmar hinta abinda take nihi kwaya a cikin gidanta mala idan ka dauki kwayan alkama a cikin gidanta shine ake ce ma hinta to sai suke cewa hintatun an ce su ce hitta mana kalmar hitta Allah ka mana gafara to sun cikin ba su cewa Allah ya musu gafara bani Isra'ila kenan to shi yasa ubangiji subhanahu wataala yana gwada mu a cikin wannan ayar tausayin shi da falalar shi da rahamar shi game da ba mu labari a cikin suratul nisa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima mun yi ta'ala ce wanda da ya aikata wani mugun abu na ta'asa mara kyau ko ya zalunci kanshi sannan ya nemi gafara Allah to ubangiji ta'ala zai samu Allah mai gafara ne a tattare da shi a wasa nazidul muhsinina wannan kalma ta karshe ai ubangiji ta'ala zai kare ga wanda suke masu imani al-imam ibn kathir a cikin littafin shi tafsirul qur'an al-azim yake cewa ai Allah zai kara musu lada shine thawaban Allah zai kara musu fadlan zai kara musu falala Allah zai daga duniyar su darajar su a cikin gidan duniya da kuma lahira shine ma'anar wasa nazidul muhsinin da sannu zamu kama ma zamu kara lada da daukaka da girma ga mutanen da suka kyautata ashe ubangiji subhanahu wataala da yace su shiga su ci su sha abu bi ne sharadin kawai shine su tuba ga Allah madaukakin sarki sannan kuma su gayi su shiga suna masu kaskantar da kansu da Allah abun bani Isra'ila su aikata wannan sai suka ce fa sai Allah yake ba mu labari fa baddal alladhina zalamu
qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
وبنيت على تيفا بدل الذين ظلموا سيسكا تنزا سو wanda suka zalunci kansu bani Isra'ila kenan hadisi ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari da Muslim daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce ma bani Isra'ila su shiga a cikin kofa suna masu kaskantar da kai amma sai kuma su gai cewa hittatun sai suka canza fa dakhalu yazhafuna ala astahu suka shiga suna jangindi kowa ya zamne dangalgal a ƙasa suna jangindin su suka shiga a cikin wannan wa qalu habbatun fi sha'fi fi sha'ra suna cewa kwayan habba kwayan zarra na alkama a cikin gidanta an ce su shiga su kaskantar da kai to sai suka yi zazzauna suna jan gindi suna shiga an ce su ce Allah ya gafarta musu annabi yace sai suke cewa ai kwayar zarra a cikin gidanta sai Allah subhanahu wataala shi kuma bayan ya sanya wannan فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء Allah ya sabkan musu da azaba kamar yadda malumai suke cewa ar-rijzu shine al-azab nan take ubangiji subhanahu wataala ya sabkan musu da azaba daga sama haka hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim daga Abi Huraira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ai an sabkan musu at-ta'un an sabkan musu da cuta gamamma wanda za ta shahi kowa da kowa shine ma'ana rijizan minas sama'i da Allah ke bada labari a nan ayo bani subhanahu wataala ya sabkan musu da mugun cuta wanda ta shahi kowa da kowa a cikin abin da suka aikata wanda Allah subhanahu wataala ya umurce su su yi ba a cikin wadannan ayoyi guda biyu bayan mun gama tafsirin su za mu samu falala ko kuma fa'idodi wanda suka shahi imani da aqida abu na farko daga ciki shine wannan ayoyi suna gwada mu wajibin aiki da abinda Allah ya umarce mu da shi ba tare da canzawa ba wajibin dukkan wani mutum musulmi ne abinda Allah ya ce a aikata ko a gayi to wajibin shi ne ya aikata shi ko ya gaye shi yadda Allah subhanahu wataala ya ce kamar yadda Allah ke ba mu labari a cikin suratul ahzab wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ
وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
bunge ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina bi zamamna ba bi dace ba ga mai imani namiji ko mai imani mace Allah ya yanka shari'a ya ce ga yadda yake so a yi kai ka canza ka ce ga ra'ayinka Allah ya ce duk wanda wannan ya canza ya kauce to wannan mutunan yayi bata ya bace bata wanda yake babba su ma bani Isra'ila a cikin wannan ayoyin sun canza da haka idan Allah ya subhanahu wataala yace yana da kaza to aqidan mutahaddis sunna wal jamaa kai mutunan kwarai za ka yarda da Allah yana da yayin Allah yake baka sani ba tunda baka taba shi ba baka taba ganin Allah ba Allah madaukin sarki shine ke labarta man mu kanshi in yace ma yana da hannu to ka yarda da yana da hannu yana da kafa ka yarda in yace yana ji ka yarda da yana ji yadda kai yarda da cewa musar gidanka magi in ka kira ta tana ji amma jin ta ya sha bamban da na matarka to haka za ka imani da jin ka ya sha bamban da na Allah subhanahu wataala abinda Allah ya ga ya maka shi kawai ka yarda haka abinda Allah ya haramta ma al'umma to kuma haka za ka hakuri ka yarda da wannan abin haramun ne in Allah ya ce abu kaza haramu ne kada ka yi tawili kada ka tsaya kana cewa anya kaza ba kaza bane idan ubangiji subhanahu wataala ya halatta mana bagiran kowane abu da ya haramta ya halatta mana ababe da dama da Allah ya haramta zina sai ba mu ikon armun mace daya biyu uku har zuwa hudu ga inda za a yaki ko a saida irin da a samu kuyanga sai aka halitta ma kuyanga in ta kai da dubu duka haƙin kare sai Allah ya haramta ma abu guda a karkashin wannan shine zina a haka ubangiji madaukakin sarki da ya haramta mana cin alade sai da ya halitta mana cin naman al'am abubuwa wanda ba su kiluguwa duk abin da ka gani sai dai in kai al'ada kace da hana ka gaci in ka ga saburo kana iya kamawa ka soyi ka ci in ka ga fara ka kama ka soyi ka ci in ka ga shinge ka kama ka ci in ka ga kudi kana iya ci ka dangaro kana iya ci babu wanda ya haramta amma sai Allah madaukin sarki ya haramta mana mi al-khinzir da wasu ababe wanda ba su takara suka karya ba a haka ubangiji subhanahu wataala sai halatta mana hanyoyi daban-daban masu dumbin yawa na neman arziki sai halatta mun wasu ɗan kaɗan wanda Allah ya haramta ba su da yawa Allah subhanahu wataala yake cewa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba kuma gishi ya halatta mun kasuwanci amma ya haramta wa mutum riba haka Allah subhanahu wata'ala a wata aya sai yake cewa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu
ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalish shaytan rijsun min 'amalish shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Katiba a wannan aya yadda Allah ya kira masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu, Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani. Mun sha gani a wannan wurin idan Allah ya tashi kira na tausayi da falala da jin kai sai ya kira mu da sunan masu imani. Idan ya tashi kira na buga sanda sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane. Katiba yadda Allah ya kira masu imani saboda su waɗancan ba su da alaka da kalmar shahada, ba su cikin da'ira wadda Allah zai kallo a ranar alkiyama, su kafirai ne tantagariya. Shi yasa sai Allah bai sanyo su ba cikin wannan siyakin, sai ce ya kai wanda ke san aljanna, shine ma'anar mai imani ba, ya kai mai tsoron shiga wuta mai san aljanna, ya kai wanda ya yarda da Allah, ya yarda da manzo sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce innamal khamu giya wal maisiru da tata wal ansabu da gumaka, sai Allah ya ce rijisu wal azlam da masunansu karan tata karan duba wanda ake zubawa domin a yi duba. Mangi subhanahu wa ta'ala sai da zana ababan nan guda huɗu sai ce rijisu kazamtati min amali shaytan, kuma an ce rijisu din nan wa ba wai ana nihin kazamta ba waggawa kama ana jan hankalinka, a azaba ne. Yanzu muka karanta fa baddala alladhina zalamu fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan, Allah sai ya ce rijsun can wurin kazamta ne, wangi subhanahu wataala nuna mu kazamta ne. Allah ce fajtanibuhu to mu nisance su. Amma a yau zaka samu masu imani sun maida tata abinda za su yi domin su samu kuɗi, ya ki zuwa kasuwa ya kuyi kasuwa, shi ba ya huskari, ba ya tallan itace, ba ya tallan ruwan sanyi, ba ya adaidaita, ba ya kabu-kabu, ba ya taksi, ba ya da shago, kawai haka yake zanne bai nema ba balle Allah ya bashi. Amma me yake nema? Ta wace hanya yake so ya samu? Ta hanyar loto. Kullum abin da yake bukata a samu wani application wanda zai tace ya samu kuɗi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya hana mu waɗannan ababe baki daya. Shi yasa Ubangiji idan ya hana baka da wata hanyar tawili, shine nan bani Isra'ila suka yi da aka ce su ce Allah gafarta mu, su shiga suna masu kaskantar da kai, sai suka yi zaune suna izgili, suna izgili da abinda Allah ya umarce su, suka yi zamna suna jan gindi har suka shiga, kuma su ce hintatun, sai suka yi amfani da kalmar da Allah ya amfani, sai suna cewa hintatun hintatun har suka shiga. To Ubangiji subhanahu wataala nan take sai ya kama su. Shi yasa dukkan wani mai imani idan aka ce ga al'amarin Ubangiji wannan abin haramun ne, to mai imani na kwarai shine idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara, baya da zabi za ya bari, kamar da Allah ya ce rijsun min amali shaytani fajtanibu. To idan mutum bai bari ba ko kuma ya izgili da irin wannan ababe mai ke biyawa baya, shine sai Allah subhanahu wataala shi ma ya kama shi. Tunda kai da aka halitta kaya abin da kaga dama, to shi mai abin wanda ya halice ka shi ma yana da iko akan ka. To shi yasa Allah cikin suratul shura yake ba mu labari wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, Allah ce duk wani bala'i da kaga ya samu mutane, wata musiba, wani tashin hankali, Allah ce wallahi mun muka sau, abinda hannayenmu ne suka tai suka sau. A kwanakin nan da dama daga cikin mutanenmu suna ta asarar kudade, ba a jima ba, aka yi data rubu suka cuta da umma suka tafi, ba a jima ba, application daban-daban suka dawo, mutane suka shiga, su ma suka ƙara rubutawa. A kwanakin nan a shekaran jiyan nan wasu kuma sun gano wasu sabi sun ƙara sun fara rubutawa a ciki, suna neman dole sai sun yi arziki da abin da Allah ya haramta musu na caca na modi a yannan a wannan lokaci da muke rayuwa a zamanin mu na kwanakin nan wannan bala'in su zuwa kwanakin nan da yake shigowa za ga al'umman mu yanzu haddin lalleki da kai na caca na lutu wannan lutu ga sada da kake gani a cikin tili ana yi to haddin lalleki da kai wani saboda ya ci yayi asiri wani ya dauki wani haya ya do ya sai takardar kuma ya bada kudi dan a mai shuwa yaga in yaji sannan abinda zai ce na Allah ya ce min rijisun min amali shaytanin fajtanibu to amma da ummu mu a yau ba abinda suke nema sai dai su kara durmiya a ciki idan Allah ya hada mu abu sai muke da tawili mu tambaye wanga malami mu tambaye wanga malami kaman mutane ba su san abinda yake wakana ba duka duniya guda muke rayuwa abinda kake tunani na san kudi babu ni ba na tunanin akwai wanda kai malami san kudi duk wanda ka gani to duniyar nan yana son kudi ba wai malamai ba su so bane a ba dan haramci ba na ubangiji subhanahu wataala da kowa ya shiga amma ana dibawa ne mi Allah ya halatta mi Allah ya haramta idan mutun yana neman kasuwa muna mai addu'a duk inda muka yi karatu mun san shi ko ba mu san shi ba Allah ka sanya mu kasuwancin mu albaraka daga cikin malaman da ke addu'a wani ko kasuwar baye amma abinda Allah ya tsine mai albaraka ban san maradi ba ko nijar ko duniya wani malamin da zai halatta shi ko ya addu'a Allah ya sa mai albaraka mutane suna ha'intar kansu shedan yace in ka ciwo sai ka ibi rabi ka yi sadaka rabi sai ka yi rayuwa babu wani sadaka da za ka yi da kayan da ba na kwarai ba Allah ya ce qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an
amilu min amalin faja'alna
ta Allah ce muka mayar da qadimna ila ma amilu min amalin duk abinda suka aikata muka mayar da shi haba'an mutura saboda mi sun saba ma dokar mu ta Allah to haka alma'asi suke duk abinda Allah ya ce ayi to idan al'umma ba su yi ba to Allah zai jarabce su da ababe yadda ya jarabce bani Isra'il abu na gaba wanda ayoyin nan suke karanta mu cewa idan ka taba yi ka ji wa'azi ka tuba to Allah yana alfahari da kai shi Allah tsarin shi inda yake dadi shi ya kai an cuce ka shekaran shi ya kai an cuce ka to ko ba dan Allah ba sai ka ce Allah na tuba to ubangiji sai ya gafarta ma shine Allah ya ce bani Isra'ila qulu hittatun naghfir lakum khatayakum ku ce mun tuba sai Allah mu kuma insha Allah sai mu gafarta muku zanubanku shi yasa malamai suka ce tuba yana gafarta zanubai kamar da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yake cewa fa qultu astaghfiru rabbakum انه كان
غفارا
من جاء الله yake cewa fa qultu tabaki annabi nuhu alayhi salatu wassalam Allah ke magana ala lisanino Allah ce ga gaya musu su ji tsoran Allah su tuba innahu kana ghafara lalle ubangiji mai yawan karban gafara ne mana mai yawan yafi ma mutane da hinda suka yi abu na hudu wanda za mu samu a cikin wannan aya shine kyautatawa duk lokacin da kai wajibi sai ka ƙara kyautatawa akan wajibinka to kai ma ka tabbatar da Allah zai ƙara kyautata ma shine wasana zidul muhsinina Allah ce wanda ya kyautata sai mun bashi in kana da halin sayan masara a gidanka Allah ya san halin masara kawai gare ka to sai ka kawo ta ba kudin kaza ba kudin kaza Allah yana gani idan kana da halin sayan masara kana da halin bada kudin sirri sai ka sai masara ka hada kudin sirri to wannan halin da kanma kudin sirri ka san sai ka biya a cikin kasuwancinka sai ka biya a cikin mu'amalarka shine Allah ya ce wasana zidul muhsinina da sannu za mu ƙara baiwa da arziki da walwala ga masu kyautatawa kana da izini kana da dama kai abin da ka ga dama Allah ya ce shi ma yana da dama ya kyautata ma mai kyautatawa idan kana da hali sai ka kyautata ma iyalinka to ubangiji ta'ala zai kyautata ma ka kyautata ma abokanin zaman ka Allah zai kyautata ma ka kyautata maganar ka ko daga cikin magana wala gyara zaman ka sai ka ce mai baka ga babu wuri ya sha bamban da ba na gyarawa wanda ya kyautata magana shi to shi ma Allah zai kyautata rayuwar shi wanda ya gaya bakan magana ya yi hantara to shi ma ubangiji subhanahu wataala ba zai kyautata mai ba zai mu'amale shi zai mu'amalace shi daidai abin da yayi ashe idan muna son kyautatawa ta Allah da maganar mu da aikin mu da makwabtakan mu da abubuwan da suke wajibi akan mu to idan mun yi su mu kyautata sai Allah subhanahu wataala ya kyautata mana a haka ta daya bangaren wadannan awi idan muka lura da su za su karantar da mu yadda za mu gyara rayuwarmu yadda za mu samu sauki a cikin rayuwarmu ta yau da gobe wadannan awi sun karantar da mu tawadu da Allah subhanahu wataala ya ce udkhulul baba sujadan idan za ku shiga kuna masu tawadu ku kaskantar da kanku a nan malaman tarbiyya sun yi magana akan cewa duk wata falalar da Allah ya baka misali Allah ya baka falala ta daidaita ko Allah ya baka falala ta mota ko Allah ya baka falala ta moto ko Allah ya baka falala ta gidan shiga to lokacin da zaka shiga wadkhulul baba sujadan ka rinka shiga shiga ta tawadu idan kai shiga ta girman kai to ubangiji subhanahu wataala wanda ya baka yana kallon ka shine karshe Allah ya ce wasalazidul muhsini ka sai mota a cikin anguwa kai kadai ke da amma da ka shigo majalisa yadda zaka hawan motar ka shiga yadda kake daukar kai kana girman kai to daidai mu'amalar da Allah zai ma kai ma a tattare da shi ka gina gida a cikin unguwa yadda zaka shiga gida ko ka gyara ɗakin ka a cikin gidanku yadda zaka shiga cikin ɗakin kana girman kai to daidai mu'amalar da Allah zai ma kai ma a rayuwarka ta gaba amma idan ka kaskantar da kanka sai Allah subhanahu wataala ya ma mu'amala ta ihsani shine wasa nazidul musulmin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da imam muslim ya rawaito yake cewa wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah babu mutumin da zai kaskantar da kanshi akan falalar da Allah ya mashi bai wace bangishi yamma ka samu kudi ka gina gida ka samu kudi ka sai tufafi ka samu kudi ka sai abun hawa to wajen amfani da wannan abun sai ka yi tawadu sai Allah ya kara ma girma sai ya kara ma arziki sai ya kara ma walwala sai ya baka lahiya sai kake girman kai to ubangiji ta'ala sai ya jawo ka ya maida ka baya ya gwada ma shi din da ba shi ne shi don haka ba a girman kai da mulki ba a girman kai da falala ba a girman kai da tare da ilimi ko karatun da Allah ya ba mutum a abu na biyu wanda za mu ƙara samu wanda zai gyara rayuwarmu shine hadari na izgili da ayoyin Allah subhanahu wataala riba bani Isra'ila da Allah subhanahu wataala ce musu su shiga suna masu kaskantar da kai sai suka yi zaune annabi Musa na kallon su ka annabi Musa sha wahala yana kallon su an ce ku kaskantar da kanku bayan wadda abin da suka yi sun ce Allah mu ba mu imani da Musa sai mun ganka Allah ya biyu su layi layi in ya kashe wanga ya kashe wanga kowa na kallo annabi Musa ya hoshi da kuka aka sake raya su to mutanen nan wani aka ce to yanzu ku yi ladabi ku shiga wancan gida ku shiga wanga gari in kun shiga kuma abin tuna nan mai kyau ku dai ku ci ku yi duk abin da kuke so ciki amma tsaban izgili sai suka yi zamna suna jan gindi mana sun ki ba sai ladaba aka ce ku ce mun tuba suka ce sun ki ba su tuba duk mutunan da ya dauki irin wannan dabi'a kai ba za ka riskina ba ga ayoyin Allah subhanahu wataala kuma abinda kai baya ba za ka tuba ba to albishirinka shi ubangiji yana da madakata inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata ba a izgili da ayoyin Allah madaukakin sarki mun sha gani anan koda za ka kasawa dukkan mu masu zunubi ne kowa da ka gani da mai karanta wa da mai fassara wa da mai saurari dukkaninmu kowa ba masumi bane akwai inda yake laifi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babti kullu ummati khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkan al'ummata masu kuskure ne mafi alkhairin masu kuskuren su ne masu tuba to sai ka tuba to wasu kuma bayan ba su tuba ba za su karawa da izgili to shi kuma yin izgili a cikin addini babban matsala ce kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ke ba mu labari kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un
la ta'tazimu qad kafartum ba'da imanikum
na'am ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan aya yana nuna mana izgili da ayar Allah ko hukunci na ubangiji Allah ya ce abu kaza haramun ne to in ka san baka iya bari shi ka yi haramun inka amma in ka san zaka iya bari to ka bari shi yayi dadi to baka iya bari ce kuma sai ka kama bakinka kada ka ce to malaman nan in an biye musu duniya ga koshe da ba a'a in kai haka to shi ma ubangiji subhanahu wataala za ya ma abin da ya ga dama to shi yasa shine lokacin da bani isra'il suka canza maganar da Allah ya sabko sai Allah ya ce sai muka sabkan musu da rijizan minas sama'i azaba daga sama akan fasikancin da suka kasance suna aikatawa haka idan muka dibi waɗannan ayoyi ta mahangar zamantakewar mu ta yau da gobe za mu ga cewa ayoyin nan suna nuna mana cewa ashe di yadda za mu yawa di yadda za mu haɗin kai di yadda za mu yi group di yadda za mu yi club di yadda za mu yi jama'a di yadda za mu haɗa kanmu mu ƴan gari kaza ko ƴan fami kaza ko ƴan gida kaza to babu abin da zai sa mu samu saukin rayuwa sai biyayya ga Allah bani isra'ila duk mun zo muna gallahin su ba wai wasu bane ke yi wasu ba a su duka ne suke hada kai sai ashe idan muka hada kai mu duka sai muka yi ma Allah layi to shi ma Allah ba wai yin karhin shi zami ba kamar yadda hadisul qudsi yake nuna mana Allah subhanahu wataala yake ba mu labari ya ku bayuna da na farkon ku da na karshen ku da mazan ku da matan ku da mutanen ku da aljannun ku za su yi aikin da'a su yi aikin biyayya Allah subhanahu wataala ya ce wannan biyayyar ta su ba ta kara mana komai a cikin mulki na kuma zan ba kowa aljanna haka kuma da za mu gami mazan mu da mata yara da manya aljannu da mutane kuma sai a yi saban Allah Allah subhanahu wataala ya ce wallahi zan azabtar da ku da guda guda kuma ba ya rage mana komai a cikin mulki na kuma wannan ya zo a cikin alqur'ani duniya gaba ɗayanta ba so guda ba fa ubangiji ya shayar ya darje ta an darje duniya ta annabi an darje duniya ta annabi ta annabi salihu an darje duniya ta annabawa daban-daban mu kawai abinda ya hanna Allah ya darje duniyan mu shine wa annabi yamma mu addu'a yace Allah kada ka halakar da mutane na yadda ka halakar da sauran mutane amma ba guru Allah mutane annabi Nuhu da aka yi dai aka yi biyu aka yi uku Allah ya ruwa duniya ta shayi ba kowa ba gida ba mota kai lissahi a ce an shahi komai an shahi kowa kuma Allah yana ce yana kullu yawmin huwa fi sha'an bai tsaya ba kasa ba kowa amma mala'iku suna tasbihi shi kuma yana cikin sha'an shi kuma ya hayarci wasu suka zo su ma suka yi kadima fir'auna haka Allah ya shahi shi kuma aka ci gaba da rayuwa to mu ma haka ubangiji subhanahu wataala yana ai shahi mu kuma a ci gaba da rayuwa to ko ba a shahi mu duka kana ji kana gani za a shahi ka kai kadai a shahi ka a bar magana ka da kai kowa tsagiranci yan sai dai ka kalla ana yi ba ka da gari kafa kake ciwo ko kuma da kai kowa kudi kana da kudi kai abin da ka ga dama sai a amsha kudin kana zaune kana kallon masu kudi suna yi da kana da cewa na dan Allah ka taimaka mu addini ka zagi addini sai Allah ya hiddo danka sai ya rinka taimaka mu addini kana kallo kai ba kudi kuma danka yana taimaka mu addini to ubangiji subhanahu wataala yana iya kama mu ta inda ya ga dama muna roƙon Allah ya fi mana kada ya kama mu da laifin mu a haka wannan yana nuna mana idan muka bi Allah subhanahu wataala kuma mu duka kuma Allah sai ya sanya mu aljanna sai Allah ya wali ya yalwata ba kowa da za mu yi ibada mi imani ji tsoron Allah to sai Allah ya sa Niger kowa mai kudi ne sai an rinka yadda kasashen duniya masu kudi ke sai an rinka hita waje ana nemo wasu mata dan su dafa abinci a cikin gidajenmu ana nemo wasu maza dan su yi bauta a cikin garinmu wannan duka da gagar Allah ba subhanahu wataala haka waɗannan ayoyi suna nuna mana tuba na baki daya mana tuban gari mutanen gida su tuba ko na unguwa guda ko na gari guda idan suka tuba su duka to Allah subhanahu wataala yana yayyewa shi yasa duk fami wanda suka ga suna cikin matsala kahin a fara hada kai ana tattaruwa in za a biki a zuba mu wani 20-20 in an yi kaza famun suwa da su ma sun haɗu mafi yawanci wahalar banza ce muke mu haɗu mu duka famun kowa ya tuba daga zunuban shi mu ce Allah abinda muka ma mu duka ɗan wane jikokin wane ya Allah ka yahi mu kowa ya hoshe da kuka ya roki Allah cikin fami guda Allah mun tuba su wace to za su ga canji a cikin wannan famu kamar da Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari falaula in ja'ahum ba'suna tadarru ka tuna musu lokacin da suka ga bala'in mu sai suka kaskantar da kai kuma sai Allah madaukakin sarki ya shayi wannan a haka Ubangiji subhanahu wataala a cikin wadannan ayoyi yana nuna mana illa babba wadda take sanya dan adam ya samu illa babbar take sa dan adam ya shiga cikin wahala shine canza magana ta Allah ta maganar Allah ba a so a canza ta kamar yadda bani Isra'ila suka canza wa maganganun su da Allah subhanahu wataala ya musu a nan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka samu mun karanta daidai a cikin wadannan ayoyi Allah ya tara mu da mu da ku a cikin lada kuskure ko tuntuma harshe Ubangiji madaukin sarki ya fi mana sallallahu alaihi wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.